This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka, da fatan an wani lafiya. Hawwa Sharif ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki, muke farin cikin kasancewa da ku a shirin namu na yammacin yau Juma'a 10 ga watan Janairu shekarar 2025. Kafin a ji abubuwan da muke tafiya da su, ga Maryam da kanin labarai.
To, hawa hukumomi a jihar California da ke na Amurka sun ce akalla mutane 10 ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce a yau Juma'a Rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare. Isra'ila ta tabbatar da cewa mutumin da aka yi garkuwa da shi wanda aka kashe a Gaza sunansa Hamza Ziyad ne, dan Yusuf Ziyad ne, wanda shi ma mayakan suka yi garkuwa da shi.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za a ji cewa gwamnatin mulkin sojin Niger ta bayyana aniyar gudanar da bincike a matatar man haɗin gwiwar ƙasar da China, wato Soraz.
Duk kamfani da ka sani ko ma wani iri ne, a lokaci zuwa lokaci ana mishi irin wannan bincike na koko.
Muna kuma tafe da wani labarin har ila yau daga Niger kan harin da aka kai wa wani rukuni na sojojin ƙasar Benin.
'Yan ta'adda sun kai hari ƙasar Benin, domin yanzu ne ƙasar Benin ta ɗanɗana hari na 'yan ta'adda.
Sai a biyo mu domin jin waɗannan da masu sauran rahotanni da ke tafi a cikin shirin. Muna kuma tafi da shirin da ɗan gari, amma duk sai bayan an saurari kashin farko na labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. Hukumomi a jihar California da ke na Amurka sun ce akalla mutane 10 ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. Aji Alhamis, ƙwararren likita a fannin bincike kan gawarwaki na birnin na Los Angeles, ya sanar da sabon adadin waɗanda suka mutu, wanda ya linka bisa ga rahotannin da aka bayar da farko. Jami'ai sun yi gargaɗin cewa ta yiwu adadin ya ƙaru idan aka iya shawo kan gobarar, kuma ma'aikata suka duba wuraren da gobarar ta lalata. An ci gaba da aikin kashe gobarar har zuwa cikin daren jiya, yayin da jiragen sama masu saukar ungulu da ke feshin ruwa ta sama suka yi amfani da damar sauƙin da aka samu na iska mai ƙarfi wurin yin ayyukansu. Shugaba Joe Biden ya faɗa a wani taron manema labarai a fadar White House a yammacin jiya Alhamis cewa an tura wa hukumomin jihar California kayan aiki daga gwamnatin tarayya da ƙarin kuɗin tallafi don yaƙar gobarar dajin, wadda ya bayyana a matsayin mafi muni da aka taɓa gani a birnin Los Angeles. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce a yau Juma'a Rasha ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare, kodayake ta kakkaɓo 33 daga cikinsu, yayin da wasu 34 suka ɓace daga na'urar kula da zirga-zirgar jirage ba tare da sun taɓa wani wuri ba. Jiragen guda 5 sun taɓa wasu gine-gine a yankin Chernihiv da ke arewacin ƙasar, inda suka jikkata mutum ɗaya, a cewar rundunar sojan saman ƙasar. Ɗaya daga cikin jiragen da aka kakkaɓo ya faɗa a kan wani gini a Kiev, babban birnin ƙasar, amma babu wanda ya jikkata ko ya mutu. An ji ƙarar wata fashewa a wani bidiyo da kamfanin dillancin labaran Reuters ya fidda, kuma daga nesa an ga wuta na ci a Kiev a yayin harin na dare. Isra'ila ta tabbatar da cewa mutumin da aka yi garkuwa da shi wanda aka kashe a Gaza sunansa Hamza Ziyad ne, dan Yusuf Ziyad ne, wanda shi ma aka yi garkuwa da shi, kuma dukansu a wata hanyar ƙarƙashin ƙasa a kusa da birnin Rafa aka gano gawarwakinsu. An sanar da iyalin Hamza, wanda makiyayi ne ɗan Isra'ila da mayakan Hamas suka yi garkuwa da shi tare da mahaifinsa, game da mutuwar, bayan da aka gudanar da binciken tantance gawarwakin, a cewar sojojin Isra'ila a yau Juma'a. A farkon makon nan rundunar ta ce an gano gawarwakin mutanen biyu ne a kusa da gawarwakin wasu mayakan kungiyar Islama ta Hamas ko kuma wata kungiyar mayaka ta Palestino. Rundunar ta kara da cewa ga dukkan alama mutanen sun jima da mutuwa kuma har yanzu babu tabbacin yadda aka kashe su. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Kafin nan bari mu je ga rahotonmu na farko da zai kai mu jamhuriyar Niger, inda gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta bayyana aniyar gudanar da bincike a matatar man haɗin gwiwa ƙasar da Niger, wato da China, wato SORAS, domin tantance abubuwan da suka wakana a shekaru goma da suka gabata lokacin da aka kaddamar da ayyukanta. Wannan yunkurin na zuwa ne a yayin da aka fara fuskantar kace na ce tsakanin matatar ta SORAS da kamfanin dillancin man fetur na Sonda.
A taron majalisar ministoci na baya-bayan nan ne ministan man fetur Dr. Sahabi Umaru ya sanar da shirin bayar da kwangila wa wata cibiyar da za ta binciki matatar SORAS, wacce aka jima ma'aikata da masu kula da harkokin man fetur na korafi game da yadda ake tafiyar da al'amuranta, walau daga bangaren jami'ai 'yan nishar ko daga bangaren 'yan canar da ke da ruwa da tsaki. Matakin da kwararru a kan sha'anin ma'adanai irin su Muhammadu Chiroma Esami suka yi na'am da shi.
Duk kamfani da ka sani ko ma wani iri ne, a lokaci zuwa lokaci ana mishi irin wannan bincike na kokof, ko kuma magabatan na kamfani suna sa a musu irin wannan bincike saboda su san menene gaskiyar labarai wanda kamfanin yake badawa.
Tun a ranakun farkon da Niger ta fara haƙar manta wasu 'yan ƙasar ke korafi a game da tsadar lita a gidajen mai, lamarin da ke shafar farashin kayayyakin abinci, sufuri da dai sauransu. A tsawon shekarun da harkokin mai ke karkashin ikon 'yan siyasa, gwamnatin kasar ta yi burus da bukatar rage farashi kafin gwamnatin mulkin soja ta CNSP ta samar da rangwame kan kowace lita a bara. Gamace Muhammadu shine kakakin kungiyar direbobi ta Utan.
Tun 2011 zuke yanzu babu wanda zai ce maka gangan mai nawa anka tono, ga nawa anka saida su, nawa anka samu, nawa anka sa cikin ƙasa, mai aka yi da kuɗin.
Kasancewar sha'anin man fetur kamar sauran albarkatun ƙarƙashin ƙasa fanni ne da ke zama tamkar wani gagaraba dau, ya sa ƙwararru gargaɗin hukumomi akan buƙatar ɗaukan wasu matakan rigakafi.
Ya kamata a nemi mutane wanda suke ƙwararri ne, wanda ba za su karɓi wani cin hanci ko rashawa a game da wannan aiki da suke.
A ƙarshen watan Disamban 2024 an ɗan fuskanci ƙarancin mai a wasu jihohin Niger, musamman a yankin Yamai, matsalar da ta haifar da kace na ce a tsakanin matatar SORAS da kamfanin dillancin mai Sonidep, abinda ya kai sai da aka fara shigo da mai daga Najeriya. Kowanne daga cikin su na zargin dan uwansa da hannu a yanayin da aka shiga, lamarin da gamace Muhammadu ke fassara shi a matsayin wata manuniyar da ke fayyace bukatar gudanar da binciken kokof a dukkan sassan da suka shafi harkar man fetur.
Tun da anka tono mai fumaku a bukin Muhammadu Isu shine zan minista da petrol da ya sabka Muhammadu Isu ya sa dan shi abu ne aka yi shi kadaka sasaka daka.
To sai dai mashawarci a zamanin PNDS tarayya Asmanu Muhammadu na cewa ba su da fargaba game da maganar bincike.
Babu da shakka hal abba ya zamna cikin wannan ministry ya kare, bai taba zamnawa ba da shinuwa shi da su su zo su zamna ayi wani abu, amma muna da labarin zaman da an kai da shinuwa da kuma irin hada-hadar da an kai a cikin wannan dan lokaci. Saboda haka muna goyon bayan shugaban kasa Chani a bincikin ministry uku din nan, a fara da fumakwai da Abba Isu dan kuma mansani da kuma wanda yana fulasan mamansani, sai a ga me an kai.
A shekarar 2012 ne kasar Niger da kamfanin CNPC na China suka fara haƙar ɗanyen mai a rijiyoyin Agadem da ke jihar Difa, wanda ake tacewa a matatar SORAS da ke Zander. Kungiyoyin fararen kula sun shafa shekaru suna kiraye-kirayen ganin an gudanar da bincike a fannin, amma haƙa bata cimma ruwa ba. Haka kuma yunkurin 'yan adawa a majalisar dokokin ƙasa kan irin wannan bukata bai yi nasara ba. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
An gaida Sule Mumuni Barma, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga muryar ta shigo da cigaban labaran duniya.
A wani muhimmin lokaci a tarihin Amurka, a yau Juma'a shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump zai fuskanci hukunci akan tuhumar bada kuɗin tushiyar baki a New York da ake yi masa bayan da kotun kolin kasar ta ki shiga lamarin a 'yan shekarun da suka wuce. Zai yi wuya a yi tunanin yanayin da ke shirin faruwa a wata kotun unguwar Manhattan, musamman idan aka yi la'akari da shari'a babban laifin da kuma yanayin siyasa a Amurka a halin yanzu. Alƙalin Hane zai bayyana sakamakon da tsohon shugaban kasar kuma shugaba mai jiran gado zai fuskanta saboda laifukan da masu taimakawa alkali yanke hukunci suka ci ya aikata. Yayin da sauran kwanaki goma a rantsar da Trump a matsayin shugaban kasa, alkali Juan M. Machan ya nuna alamun cewa yana shirin yanke hukuncin ba tare da tura Trump gidan yari ba ko cinsa tara, kuma masu gabatar da kara ba sa adawa da matakin, amma ba abin da za a tabbatar sai dai bayan an yanke hukuncin na yau Juma'a. Wani jirgin ruwan dakon mai da ya kwashi makonni yana ci da wuta a kan tekun Bahar Maliya bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai masa hari, wanda kuma ke barazanar malarar da mai mai yawa. An ceto shi a cewar wani kamfanin tsaro a yau Juma'a. Jirgin ruwan na kamfanin Sonian ya kasance wani babbar barazana a hanyar ruwan dauke da gangar danyen mai miliyan daya wanda mayakan Houthi da ke samun goyon bayan Iran suka kai wa hari a zaman wani bangare na har-haren da suke kaiwa saboda yakin Isra'ila da Hamas a zirin Gaza. An dauki tsawon watanni kafin masu aikin ceto su janye jirgin ruwan, sannan suka kashe gobarar tare da sauke sauran danyen man. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta yi gargadin cewa malalar mai daga jirgin zai iya linka bala'in malalar man Exxon Vandals da aka gani a shekarar 1989 a kusa da Alaska har sau hudu.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, har yanzu dai muna cikin jamhuriyar Niger, inda a wannan karan wakilinmu Haruna Mamman Bako ya shaida mana yadda wasu gungun 'yan ta'adda suka afkawa wani sansanin sojin kasar Benin. Akan haka ne kuma ya samu jin ta bakin wani mai sharhi akan lamarin tsaro, Abdulrahman Idrisa Kado Soja, kamar yadda za ku ji.
A dajin Park W musamman a magangamar kasashen Niger, Benin da Burkina Faso ne 'yan ta'adda suka afkawa ɗaya daga cikin sansanin soja mafi kumshe da kayan yaƙi na zamani na ƙasar Benin, inda suka wa ƙasar illa mafi tarihi tare da hallaka sojojinta, inda suka kashe soja aƙalla 28. Kodayake Kanal Fa'izu Gomina mai magana da yawan rundunar sojan ƙasar ta Benin ya ƙi ba da sakamako cikakke na askarawansu da aka kashe, dama su waɗanda suka hallaka a lokacin da yake bayani a kafar talabijin ta kasar Benin cewa da ORTB, abinda ya sa masanin lamurran tsaro na jamhuriyar Niger kuma tsohon soja Abdulrahman Idrisa Kado Soja cewa kasar Benin ta gano cewa halin yanzu ta'addanci gaskiya ne.
Magangamin ukukin nan 'yan ta'adda sun kai hari kasar Benin, domin yanzu ne kasar Benin ta dandana hari na 'yan ta'adda, tunda ka san tun wannan lokaci da ake haya ta ta'addanci su abinda suke nunawa kamar sun laɓe da ƙasa ta horanshi, kuma suna nuna kamar ta'addancin ma ba su ɗauke shi ba tabbat, ko kuma akwai shi, ko kuma da wani abu can daban. Lalle abubuwa bai yi daɗi ba. Yanzu ita ƙasar Benin ta tabbatar da halin da ake ciki, sai dai ta ɗauki mataki na tsare kanta, domin ita Faransa nan da kake gani duk ƙasashen da ta raina ba ta son ƙasashen su yi tsaye da ƙahohuwansu, don saboda haka ko yaushe sai ta taho da maƙarƙa ashiya, kuma bata da aboki tunda Bature bai da aboki illa iyaka, duk yadda yake son ka akwai wani abu wanda yake so wajen bangaren ka.
Yan Niger da yan Benin da ke kasar Niger sun yi kira ga hukumomin Niger na Benin da su hada kanunsu da zaran suna son su yi galaba gaban yan ta'adda.
Sunana Michel wala abu ba mu ji dadi ba kam, tunda wannan abu ba cigaba na ba, lalle ba mu ji dadi ba. Niger da Benin dan wa dan ubade de ubade wa dena. Amma tun daidai da Nijar da Benin lahalo ana zama to yanzu ma Allah ya shirye ya a zama kamar na da
tura na Eugene game da yarin na da yanka yi an sai dai babun mai yi bane kuma eska na sun saba suna banna cike jawi Benin daban-daban na kana kaga ya kamata hukumomin Benin da na Nijar su waje du wasu jaya sai su yi taya guda wanda dai a samu nasara akan ɗan miyagu
amma duk da haka na matsayin su na mutane kuma makwabta muna musu alheri na wannan al'amarin da ya samu kuma da tunatar su da jan hankali gare su tunda an yi ta musu gudun wagga su taho su bi jama'a su bi ayari suka kawo kawakai sun ka koma sun ka tsabbace
daga bisani Abdurrahman Idrisa kada soja ya ce dole ne Benin da Niger su hada kai idan suna son yin nasara a wannan yaki gaban ƴan ta'adda kasancewa wannan ya faru ne kwanaki kalilan bayan da sojojin jamhuriyar Niger suka kwargagi ƴan ta'adda a yankin Gaya iyaka da kasar Benin
domin ƴan kaddi ba ai ba da daddiya ba sojojin kasar mu sun kwargagi ƴan ta'adda bisa ga yanki kusan Benin to kuma sojojin mu sun ci nasara akan wannan gamuwa an kai da su da ƴan ta'adda to kenan wajibi ne ga kasar Benin ga shugaban kasar Benin yanzu ya komo da wancan hali wanda ya taho da shi na da ya doki ainihin zamnawa da wa'anga kasashe saboda shi kanshi in ba yi haka nan ba ya zamna an ka samu sulhu na tsaro tsakanin kasashe waɗanda yake makwabtaka da su wannan abu zai kai inda kasar Benin za ta zama babban sansani na ƴan ta'adda domin wa'anga kasashe idan sun hurgage su canza su shiga
kakakin rundunar sojan kasar ta Benin Faizu Gomina ya ce ƴan ta'addar da suka afkawa bataliyar Mirador kusan su 200 ne sun arce da kayan yaki masu yawa kodayake askarawan kasar ta Benin na can suna neman su lungu da sako ruwa jallo a wannan iyakar ta Niger Benin da Burkina Faso Haruna Mamman bakon birnin Kwanne sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger
to madalla an gaida malam Haruna na birnin Kwanne masu sauraron sai a ƙara geta zama a sauraron shirinmu na gaba
da dan gari shiri ne da sashen Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke kulɗa da su
Lado Salisu Garba nake muku sallama a cikin wannan shiri na dan gari na wannan mako inda ko shirin ya kai mu unguwar Modire dake gundumar Yola Party a karamar hukumar Yola ta Kudu. Yola ta Kudu dai karamar hukuma ce a nan jihar Adamawa wacce take kunshe da gundumomi 11 wanda ya bata matakin karamar hukuma. Karamar hukumar Yola ta Kudu dai a nan fadar Lamidon jihar Adamawa ke ciki. To sai dai unguwar Modiren unguwa ce babba wacce ita ce ta farko wanda zaka fara riska kafin ka kai ga fadar mulkin jihar. Wato dai unguwar Modire bai wuce kilomita 1.5 zuwa 2 ba tsakaninta da fadar mulkin jihar Adamawa. To amma sai dai wannan unguwar ta dade tana cikin furgici na rashin ababen more rayuwa iri daban-daban wanda har ma mazauna wannan yanki suka ce su kamar ma ba a kusa da fadar mulkin jihar Adamawa suke ba. Amma suke cikin irin wannan rayuwa haka tsawon shekaru da dama. Mai unguwa Usman shine mai anguwar Modire dake Elde Party a karamar hukumar Yola ta Kudu shine dai wanda muka tattauna da shi ya koyi mana bayani dalla dalla dangane da wannan rayuwa da suke ciki na rashin ababen more rayuwa
a lalle wannan anguwa muna da matsala ta wato rashin hanya ba mu da hanya a wannan anguwa sannan bayan rashin hanya ba mu da asibiti a wannan anguwa bayan asibiti har yanzu a wannan anguwa ba mu da wuta ba wutan ilatar kwata-kwata a wannan anguwa gaba ɗayanta sannan ba mu da police station ba mu da kuma sauran abubuwa na more rayuwa ba a kula da buma kwata-kwata a wannan anguwa yadda ka san a wani ƙauye can take ba abun da ake aka kawo mata wannan
to mai anguwa bari mu fara da abun da ka fara zayyanawa na matsalan hanya a wannan yanki naku bai da nisa da fadar jiha matsalan hanyar nan da kuke fama da cikin damina yaya kuke gudanar da rayuwa mai anguwa
wallahi cikin damina abun tausayi ne wannan anguwa don hatta mata masu aifuwa a wannan anguwa suna aifuwa a cikin kekuna wasu kai dai akwai damuwa hanya kan bamu da ita kwata-kwata wannan hanya ta gwamnatocin nan ba wani gwamnan da bai zo kan wannan hanyar tamu ya duba ikiyar dama na in akai malli ya ga yadda ake can wahala yadda ake tsallakewa in sun tafi kamar za su yi wani abu amma sai mu ji ciro wallahi hanya kan muna cikin rashin hanya kamar ko nan bayan mu an dan motsa mun motsa dai kan maganar hanyar nan kamar za mu ga wani abu ko za mu ji wani abu amma har yanzu dai ba mu ji komai ba daga wato wajen gwamna da girma gwamna amma muna mani an yaba mana shi in Allah ya yarda aka ce kafin vintiri ya bar kujera insha Allah za mu samu wannan hanya an zo an tabbatar man da wannan kuma muna baran wannan din muna zuba da ido insha Allah.
To mai ango bari mu zo ga matsala na gaba shine matsalar wutar lantarki. Duba da cewa kuna kusa da birni kuma har yanzu a ce baku da wutar lantarki, yaya kuke gudanar da rayuwa gurin sauƙaƙa wa kanku musamman abubuwa da suka shafi na zamani?
Wallahi wannan anguwa da ka ganta ba mu da wuta kwata-kwata, kuma ita ma wutar mun yi ƙoƙari kai hatta dukkan talakan anguwan nan mun tara su, an tara mai kobo mai sisi aka yadda za a samu wannan wuta, amma abu ya faskara, ba wanda ba mu je wurin shi ba kuka wannan wuta sama da shekara goma, amma har yanzu wutar nan dai ba wani wanda ya taimaka mana. Ya zo wato aka yi maganar wannan wuta, har ma wani kan ma sun taba zuwa da suka ga mun mada, aka zo aka sa full 20 a cikin anguwar aka tafi har yau ciru, mu dai ba wanda muka gani, sai dai a zo a ce za a yi mana ciru.
Wannan full kwaya 20 ya kai kamar wata nawa ko shekara nawa?
Yanzu wannan full din tun zamanin yako aka kafa shi, tun zamanin mulkin yako aka kafa wannan fulafulan nan da kai gani.
To mai gobarin mu tsallaka ga matsala na gaba shine matsalar da ka fada na kiwon lafiya. Wannan anguwa na ku babban gari ne, kuma zan sake maimaitawa yana kusa da fadan jiha nan da ke kuka dan zaka yi sofada gwamnatin, kuma a ce baku da asibiti, shin mai ango ko ba ku yi korafi wa gwamnati cewa baku da asibiti ba, kuma idan kun yi ko akwai wani abin da gwamnati suka yi muku? In babu wannan to yaya kuke fama da masu jinya idan kuka samu?
Wallahi maganar asibiti mun zo nan a ta wannan anguwa mai albarka, shi dan uwana mai anguwa uba wanda yake a Modire Tahi ya dauki fili daga cikin filayen su, babban fili ya bayar da shi saboda a zo a yi asibitin nan. An zo kuma an tabbatar wa da mutanen da suke wato mutanen gwamnati an tabbatar musu da wannan filin, amma ci ma har yanzu dai ko motsi ba mu ji ba, fili yana nan yana ajiye, mu ba a ce mana komai ba kan wannan fili, shi ma wannan ciru, kuma wallahi muna da bukatar asibitin nan a wannan anguwa.
To mai anguwa mu dauka cewa kun samu mara lafiya mai gwabi cikin dare, ina kuke kaiwa?
Wallahi wannan mutsa mara lafiya daga nan sai dai a tafi da shi cikin garauni, ya nace maka mata da yawa suke aifuwa a cikin kekenafe, mata da yawa ake samun damuwa a cikin Modire nan, abun kunya wata nan an gaya min yadda ake samun aifuwa saboda asibitocin duk sun mana nisa, asibitocin furabe su kuma suna da tsada, ba kowa bane zai iya kai mata sauri ka gani, amma na gwamnati gaba da sun mana nisa, ba mu da wata asibiti ta gwamnati kusa da wannan anguwa ta Modire, ta duba maganar hanya a wannan anguwa mai albarka, ta duba maganar wuta, ta duba mana maganar asibitin nan, kawo yana wato gangarin nan ta zo ta duba wa'annan bututu a wannan anguwa. Muna dai kira wannan gwamnati ta fintiri ta taimaka mana ta zo ta duba Modiran da idon rahama. Gaskiya talaka suna cikin halin kakani kai, ko gashi muna karkashin birni ta yamma da mudin nan kadan gashi nan kyol da fata ga dawadun, ga nan wuta da gasu nan, ga wuta ga hanya kyol da fata nan ga komai, amma ga gabashin mu nan abu na wato sabon fegin nan gaba da wuta ne da komai, amma muna tsakiyar birni an ba mu da wuta, ba mu da hanya, ba mu da komai.
Alhaji Abdulrazak Koronko wanda ke zama ɗaya daga cikin matasan wannan anguwa na Modire da ke gundumar Ole Party a karamar hukumar Ole ta Kudu, shi ma ya yi mana ƙarin haske dangane da irin rayuwar da suke ciki na rashin hanya, wutar lantarki da asibiti da dai sauransu.
Inda muna yayi to duk wanda yake cikin wannan anguwa ya shiga halin haula'i, sai dai kawai a ce Allah ya gyara, don ba wanda zaka samu takalmi a kafar su, da ba wanda kuma zaka kalli kafar wandonsa awarwa. Kowa sai ya nade, wayansu ma wallahi in damuna nan ya zo ruwa aka yi ruwa, mata masu ciki da sauransu, wallahi abun tausayi bawan Allah, ruwa ne yake malale daga bakin kwalta har zuwa cikin anguwan, ma bazan ce ma bakin gada ba, har zuwa cikin anguwan ba inda zaka samu, don wani sai ya shimfida katako wallahi kamin ne shi akonan tafiya gidansa, ruwa ne.
Su ma masu injin tahuna ko kwance masu injin niƙa wanda suka ce wannan matsala na rashin wutar lantarki da ko tsadan rayuwa da ake ciki a yanzu yana shirin ingiza kayyarsu da su tattare yanasu su bar wannan unguwa, su ko nemi inda ke da wutar lantarki su kafe injinan su domin su ci gaba da ayyukan su anan. Wanda yace ana sayan gas da tsada kwarai, kuma idan suka zo suka cewa al'umma ga kudin da zasu biya, kudin nika ko surfe ba su iya biya a wasu lokuta. A cewar Yusuf Muhammad wanda na ɗaya daga cikin masu sana'ar injin surfe da na nika a wannan unguwar ta Modire,
kai in kana so ka tausaya bil adam a wajen sana'a, naka to kai kuma hadin sinadarin da ka zo ka tada wannan na'ura naka to kai kuma ka siyo shi da tsada
ko wannan dalilin ne yasa kuka ce za ku tattare naku ina ku bar wannan
wannan dalilin shine muka samu matsala na game da rashin wannan wuta da bamu samu ba anguwan nan
to anya kuwa mahukuntar jihar Adamawa suna da masaniya dangane da wannan rayuwa na al'umma mazauna wannan yanki na Modire dake gundumar Yole Party a karamar hukumar Yole ta Kudu tambayar kenan da nayi wa honorable Abdullahi Adamu Kurabbe wanda ke zama commissioner raya karkara na nan jihar Adamawa inda yace
wannan gari dake karamar hukumar Yole ta Kudu naje garin da kaina ma naje na duba kuma naga aikin din nace musu kuma insha Allah zamu iya kokarin mu a zo a hada su da wutan lantarki a wannan cikin al'umma din to ka san abun gwamnati yanda ka dauko shi wani sa'in ba haka zaka same shi ba to mun samu tsaiko kuma kowa ya sani abubuwa da suke wakana yanzu amma duniya ba ma nan jihar Adamawa kadai ba ko kuma arewacin Najeriya kadai ba mun samu tsaiko na gudanar da wasu ayyuka ya dan kawo mana tsaiko wajen aiwatar da ayyukan mu na budget wanda har ya kai ga sanda muka rage budget din mu ma ba na ministry na ma na duka ministrojin da muke kula da su a nan jihar Adamawa to wannan abu ya dan taba su kuma yanzu da nake maka magana muna ta iya kokarin mu ga cewa idan abubuwa sun farfado wannan wurin da daga cikin wurare wanda zamu je mu tabbatar da cewa an musu ayyukan su naje na duba da kana kuma na kira dan kwan gilan yaji ya duba kuma surbuta mini report cewa lalle lalle kudin da ya rage a kasan an ba su za su kokarin su kammala ayyukan su da shi kuma da izinin Allah zamu iya kokarin mu bi abun a hankali kuma za a tabbatar da cewa sun samu wutar lantarki
yanzu haka dai al'umma mazauna unguwar nan na Modire dake gundumar Yole Party a karamar hukumar Yole ta Kudu suna cikin mawuyacin hali na rashin ababen more rayuwa to duka dai iyaka batutuwan da muka tanadar muku kenan a cikin wannan shiri na da dan gari na wannan babu sai kuma makon gobe in me duka ya kai mu huta lafiya
da dan gari shiri ne da sashin Hausa na muryar Amurka ke kawo muku tare da haɗin gwiwar gidajen rediyon da muke hulɗa da su
to madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin sakonnin da kuke aika mana ta email
sakon farko ya fito ne daga Sani mai langelange yalwa ya wuri wanda ya ce muna yabo da jinjina ga matasan da suka kafa kungiyar wanzar da zaman lafiya a yankunan su na jihar Plateau da fatan Allah ya sa matasan su cimma nasara amin sai sakon Malam Hassan Dogon Faci ba tsari wanda ya ce salam biyoyi Hausa abin yana ba mu tsoro bayan kwashi dogon lokaci muna samun saukin hararren yan ta'adda a yankin mu na ba tsari to amma fa matsalar ta fara dawowa yanzu muna kira ga hukumomi da su kawo mana dauki sai sakon hadin gwiwa daga Isu Makeri Madattai da Magaram tare da Sanusi Madattai da Babandi Mamman Bande da Babe Gambo Tumniya wadanda suka ce salam biyoyi Hausa dan Allah ku isar mana sakon mu zuwa ga al'umman Najeriya da mai yiwa kanmu adalci dan gawa kanmu gaskiya wallahi kar mu yadda turawa su bata zumuncin mu na shekaru tun iyaye da kakanni Nijar da Najeriya ɗan uwan juna ne Allah ya ƙara haɗa kawunan mu amin sai sakon Shehu Adamu Rajau wanda ce Dangote da NNPCL sun ce a sayar da litar man fetur naira 935 a kowace lita sai dai kuma a nan Rajau ana sayar mana da shi 1100 a kowace lita wato dai rijiya ta bayar da ruwa amma guga ta hana kenan Allah ya kyauta a ƙarshe sai sakon Alhaji Umar Fo'eva Gashuwa da Adam A Adam Gashuwa wadanda suka ce salam fatan alheri ga VOA Hausa a hawar farashi da kudin ruwa da haraji na nuna alamun cewa shekarar 2025 za ta kasance mai cike da sarkakiya ya Allah ga magare ka
to madalla yanzu kuma ga gaba ta karshe wato labarai a takaice
Hukumomi a jihar California da ke nan Amurka sun ce akalla mutane 10 ne suka mutu sakamakon mummunar gobarar daji da ke ci a birnin Los Angeles. Rundunar sojan saman Ukraine ta ce a yau Juma'a Russia ta kai mata hari da jiragen sama marasa matuki guda 72 a cikin dare, kodayake ta iya kakkabo 33 daga cikinsu. Isra'ila ta tabbatar da cewa mutumin da aka yi garkuwa da shi wanda aka kashe a Gaza sunansa Hamza Ziyad ne, dan Yusuf Ziyad ne, wanda shi ma mayakan Hamas suka yi garkuwa da shi. Wani jirgin ruwan dakon mai da ya kwashi makonni yana ci da wuta akan tekun Bahar Maliya. bayan da 'yan tawayen Houthi na Yemen suka kai masa hari wanda kuma ke barazanar malala da mai mai yawa an ceto shi a cewar wani kamfanin tsaro a yau Juma'a.
Masu sauraro da haka muka kaga karshen shirin namu na yanzu sai kuma idan Allah ya kai mu da dare wato 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi wanda zai daidai da karfe 8:30 agogon GMT da Ghana za a ji mu da wani sabon shirin. Kafin mu jaye baki ɗaya sashen Hausa na muryar Amurka na mika sakon ta'aziyya ga iyalai da 'yan uwa da kuma abokin aiki mu dake Abuja, Mr. Benjamin Gowon, bisa rasuwar dan uwansa Mr. Busha Goyal Gowon wanda ya rasu da yammacin jiya 9 ga watan Janairu. Da fatan Allah ya bada hakurin rashi mu kuma ya kyautata mu. A madadin Maryam Daura da ta taya na gabatar da shirin da Fiona Nandudu da ta bada umarni da injiniyan mu na yanzu Mr. Chang Hawa Sharuki, muku fatan alheri daga nan Washington sai anjima.